الإكرار ولف الباب. أودعه من البدائل العجب العجاب، وصانه من شيء اللذ وقروء المحو وكل ما يستغاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحفاظ مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سابقا هدانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكا يقول يا سنتر بتك الله سبحانه وتعالى ما نسيهم لقوام يقومي وان يرايا وزوى وان يمشي من البركة يمشي لها دي شاد ايقا وطر رمضان يمشي أسبر عفوا شاد ايقا وطر رمضان هجر من ذا رحمة صلى الله عليه وسلم تقرم كزوى مدينة عد الشيكرة دولة ايه حدودة 40 da 7 wanda ya daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2026. Allah subhanahu wataala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai barka ta Murtaza Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria, domin ci gaba da haskakuwa da littafin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya saukar da shi domin ya zama shiriya, jagora, fitilla, mai haskaka tafarkin gaskiya da tafarkin tsira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da samun yardarsa. Allah ka karɓi waɗannan ayyuka namu, ka azurta mu da neman yardarsa kai kaɗai. Allahumma amin. Bayan haka akwai wani bawan Allah da ya aiko da sadakar Alƙur'ani guda 5. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya karɓa. Allah ya sa ya karɓi littafinsa da hannun dama.
Amin.
Wani malamin mu a Madina ya koyar da mu wata addu'a wacce za ka riƙa yi ma wanda ya maka alkhairi. Ya ce ka riƙa yi ma mutum addu'a ta jinsin irin abin da ya yi maka. Duk sanda mutum ya yi maka kyauta wacce take da alaƙa da takarda ko littafi, to ka masa addu'a irin ta alahira. Allah ya sa ka karɓi littafinka da hannun dama misali. Duk sanda mutum ya yi maka wani ya baka ruwa, to Allah ya sa ka sha alkautar. Duk sanda mutum ya kana rana ya shigar da kai inuwa, to Allah ya sa ka samu inuwan alƙarshe. Ma'ana yana fifita yin addu'a da makamanciyar abin da makamancin abin da aka yi maka amma a lahira. Wannan abu ne mai kyau. Bayan haka akwai da ya tambaya da yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam dan Allah, shin hadisin da sa'imi da'watu la turad ya keɓanta ne da lokacin buɗe baki ko ko abu ɗaya yake? A ƙa'ida, idan lafazi na shari'a ya zo ko wani nassi ya zo a buɗe a sake, to abin da yake asali shi ne a sake shi, musamman idan a cikin sakin akwai ƙarin alkhairi da ƙara yalwatawa, saboda shari'a yalwa take so. Amma idan ya kasance a cikin buɗewar akwai wata mafsada ko wata ɓanna ko cin karo da abin da ya inganta, to abin da ya fi shi ne kar a buɗe shi. Wannan hadithi ne hadithi na ingantacce, amma yana da wasu riwayoyi waɗanda riwayoyi ne waɗanda ba su inganta ba ko akwai rauni a cikinsu. Irin lafuzan da suke keɓance addu'ar da lokacin buɗe baki, lissa'imi inda fitrihi ko hina yufir. To amma wannan wacce ta zo a buɗen lissa'imi da'watun latuwar, wannan riwaya ce ingantacce wanda babu ƙura kwata-kwata a kanta. Saboda haka sai ka ce addu'ar mai azumi a koyaushe ne tana da kima, tana da daraja matuƙar, yana cikin rigantuwa da rigar azuma. Da asuba ya yi, da walhali ya yi, daga cikin lokutan da masu muke sakaci da addu'a kenan ka tashi daga bacci a cikin Ramadan din nan kafin ka fara komai in kai baccin nan sai kenan irin 10:00 nan 11:00 kana farkawa kafin kai komai je kai alwala kai nafila da ta'ala sai yin addu'a minti 5 minti 10 minti 30 minti 30 addu'a ba yawa to in kai wannan zaka ji ka tsara samun wani guziri da karsashi a yininka musamman kuma sau da yawa sanda rana za ta faɗi ba a cika samun natsuwar yin addu'an ba makila sai a shiga rubi to kai tun da farko ka nemi a sallame ka tun da sanyin safiya da rana ne da la'asar ne ko da yaushe kana tafiya ne daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a kan addu'a addu'a ba sai ka zauna dirshan ba mun fahimta ko kana saran ice kana yinki kana guga kana yi kana addu'a hasali ma wani lokaci akwai motsawar da zuciya take yi taharruk imani wa ruhani wani lokaci kawai sai ka ji kwatsam zuciyarka sai ka ji kamar tana kusa da Allah sai ka ji kamar ka din matsa kusa a babar imani to a irin wannan lokacin da kake jin irin wannan feelings din to lokaci ne na kai tsauri kai addu'a saboda akwai kuru akwai kusanci da Allah kuma san da zuciya ta ku kusanci da Allah addu'a ta fike shi to ka ga wannan abin da zaka ji kuma bai da lokaci kila kana cikin tufi kila kana kan kekenka ko mashin ko wani abu sai kwatsam ka ji wannan abin ina tuna wata rana na shigo kulliyatul Qur'an faculty of Quranic Sciences kenan na hau a Madina na hau staircase na matakala 1-2-3 zan irin inda za ka juya ka kara sama kenan sai na ga udaifi Allah ya yarda da shi
amen
ya kalli qibla a wani yanayi na kankan da kai da zubewar zuciya ya kalli alƙibla yana addu'a mutane suna wucewa amma ba ruwan shi da su bai san ma suna yi wannan mawqifin ya koya min irin wannan abin da muke faɗa duk sanda ka ji kawai shauƙin addu'a kawai kai in ta kama shauƙin ya kai shauƙi kai parking da mota kawai ka tsaya a gefe kai minti 2 kai addu'a kai samu ganawa sannan ka ci gaba wannan falala ce mai girma sosai sosai gaskiya wacce bai kamata a yi sakaci da ita ina ganin saboda yanayin lokacin mu bari tambayoyin na haka na'am akram
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
waɗannan su ne ayoyinmu na ƙarshe na wannan sura mai albarka idan za a iya tunawa jiya mun fayyace zance a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in tuqribu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim manyan abubuwan da muka ambata jiya shi ne muhimmancin ciyarwa muhimmancin neman yardar Allah shi kaɗai lokacin da kake aikata ayyukan alkhairi ma'ana ikhlasi kenan mantawa da mutane da ƙoƙarin kada ka bari shaitan ya fisgi wani juz'i ko wani yanki na aikinka na uku karamcin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake ruɓanya mu bayansa ayyukansu na alkhairi ko mun kankanta su da tabbatar da cewa abinda Allah yake mana sakayya da shi ko kusa ko alama ba a kwatanta shi da aikin da muke yi na gaba yadda idan Allah ya kaddara mu bawa alkhairi to alkhairin nan yana zuwa da sunan shi ne ba wanda yake karkatar da shi ballantana ya ce a canza shawara ko kuma ya ce kada a bashi abu na gaba mun ambaci sifofin Allah subhanahu wa ta'ala masu daraja da tsarki da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta da sifofi na kamala da kuma yanayin santa ya tsarkaku daga dukkan wata siffa ta tawaya da tasgaro da kasawa abu na gaba yadda fa'idar da za ka iya fa'idanta tsakanin ko ta hanyar yin la'akari da yadda kalmomi suke zuwa a tare wanda kowace kalma tana cin gashin kanta amma idan suka haɗu sai su ba da wata fa'idar da in ba don haɗuwar ba ba lallai a samu wannan fa'idar ba muka ambaci cewa wannan yana yawan bayyana a ƙarƙashin sunayen Allah da sifofinsa lokacin da suka haɗu ghafurur rahim shakurur halim waliyyun habib waliyyun karim da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala yace alimul ghaibi washahadati al'azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin boyayyen abu ko kuma abin da yake asirce shine masanin oye sannan shine masanin sarri shine masanin abin da yake koye shine masanin abin da yake a bayyane shine masanin abin da aka yi shi a koye shine masanin abin da aka yi shi a bayyane shine masanin duniyar da ba ku sani ba da halittun da ba ku sani ba shine kuma masanin abin da kuka sani in kuke mu'amalantarsa a rayuwarku ta yau da kullum al'azizu shine buwayayye kasaitacce wanda idan aka saba masa har aka kusata shi to mai tsananin kamu ne mai tsananin damkali sannan al-hakim mai hikima ne a cikin dukkan hukuncensa a cikin dukkan ayyukansa a cikin dukkan umarnin da ya umarni da shi a cikin dukkan hanin da ya hani a kan shi to hikima tare da wannan waɗannan ayyukan suke a hakkin Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahadati al-azizul hakim wannan ayar ta tabbatar da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai da farko bai da ƙarshe ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai da makamanci shi yasa a farkon surar aka haska maka wani ɓangare na ilimin Allah yanzu kuma sai aka dunƙule maka ina aka haska maka ya lamu ma fi samawati wal ardi ko wa ma fi ardi wa ya'lamu ya lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa wallahu alimun bi dhati as-sudur mun yi bayanin waɗannan ɓangarorin guda uku na ilimin Allah idan za ku iya tunawa ma'ana gamamman ilimi wanda ya shafi sammai da sassai sai kuma aka gangaro ƙasa mataki na ƙasa shine ya lamu wa ya lamu ma tusirruna wa ma tu'linun abinda kuke bayyanawa abinda kuma kuke asirtawa da abinda kuke bayyanawa kaga wanda kuke bayyanawa ko kuke koyawa ya yi daidai da alimul ghaibi wa shahada kuma idan muka lura za mu ga cewa sau da yawa inda Allah yake gabatar da ilimin inda yake ambatan iliminsa to yana gabatar da sanin abin da yake koye sannan a ambace abin da yake bayyana wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko innahu ya'lamu al jahra nan an gabatar da al jahra wa ma yafa saboda wani dalili nan kuma wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun an gabatar da tusirruna sannan tu'linun nan kuma alimul ghaibi washahadati kaga an gabatar da al-ghaib daga cikin dalilai wallahu alam shine idan aka ce aka baka labarin cewa an san abin da yake koye to ai min babu aula a san abin da yake bayyana mun fahimta idan aka ce an san abin da yake koye to bi tabi'atil hal an san abin da yake wanda yace na mallaki miliyan ɗaya to ba sai ya zo ya ce kuma ina da 500,000 mun fahimta to aka samu sama ma ballantana ƙasa to amma kuma sai a ƙara maka din a tafiyar da wata shakka da za ta iya faduwa a kwakwalwar mai karatu ko mai sauraro. Sannan Allah ya ce wallahu alimu bi dhati sudur, Allah shi ne masanin abin da zukata suke ɗauke da shi. Kaga an ambaci matakan guda uku. To wannan jumlar ta alimul ghaibi was shahadati ita kuma gamammiyar jumla ce da ta shafa dukkan waɗancan abubuwan guda uku na ɓangarori na ilimin Allah da waɗanda ma ba a ambata ba. Me ye al-ghaibi? Sai yasa aka ce alimul ghaibi. Alimul ghaibi, al-ghaibi a nan duk abin da ba ku san shi ba, duk abin da ya ɓoye da saninku, duk abin da yake ba a wannan duniyar yake ba wanda kila za ku iya samun hanyar da za ku san shi. To, alimul ghaibi ne wa shahada. Sannan da abin da yake sarari ko abin da yake bayyane. To kai bawan Allah har abin da yake sararin ma sai fa ma sai ko baka san shi ba ma. Yanzu gashi ina kallon malam wani, ai shahada ne a wajena, ina kallon shi, amma na san komai a kan yadda yake, yanzu ƙwayar gashin shi a kan shi guda nawa ne, amma kuma gashin shi shahada ne, amma a cikin shahadar kuma akwai gai. Mun fahimta? Ina kallon shi gashi fuskar sa tsini ne, amma jijiyoyin da ke fuskar ƙwayar abin nan giran gashinsa. Ko gashin giran idansa misali ya take, kumbarsa ya take, kaza ya take, gashi a zahiri amma ban sani. To wannan yake nuna maka shi ilimin ɗan adam akwai tawaya tare da shi komin zurfin da ya yi. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, wa ma utitum duka abinda kuka aka ba ku, dama kaga ma ba wa ma ta'allamtum ko wa ma alimtum ba, dama utitun ba ku ake yi. To mai bayarwa kuma mai bayarwan abin da ya ga dama ya bayar shi yake bayarwa, kuma ya ga daman ya ba ku kalilan. Saboda haka duk abin da aka sani tun daga dare ɗaya na duniya har zuwa daren duniya na ƙarshe, tun daga mutum na farko har zuwa mutum na ƙarshe, aljanunsu da mutanensu duka, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, duk ilimin su kaɗan ne a hakikin ilimin Allah. Ku tuno da kissar Khidr da Musa alaihi salam, lokacin da suna kan teku sai ga tsuntsu ya zo ya da zauna a kan gefen wannan tsuntsu jirgin ruwan da suke kai. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba tsuntsu dama ya ɗan tarfano ruwa da bakinsa, ya ce ya Musa kana ganin ilimina da iliminka a haƙƙin Allah, to kwatankwacin abin da wannan tsuntsun ya ɗan ɗiba ne daga limfari daga bakinsa, in ma ya kai kenan. Walau annama fil ardi min shajaratin aqlam والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. وأنا شيء إلى من الله وكم ولي أنظر إلى من الله أبو رسول وأنا آمين بذلك تبايا أنه بس أبين أسل إلى من الله أنظري سكي أنبتا. Allah ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam, a ce da su ka ba su labari da a ce duk bishiyoyin duniya rana ɗaya su rikide su zama fensura da alkalima, kaga za a samu marubuta kenan, ko kuma su alkaliman su yi rubutun ma da kansu, kaga misali kwamfuta kenan yanzu ko fiye da haka, ko abinda ma bai zo duniya ba tukuna. Min shajaratin aqlam, duk lokacin da na tuna wannan aya wani tunani yana zuwa min, in nayi tunanin a garin da nake yanzu bishiyoyin da suke garin ma alƙalin ma nawa za a yi da su, fensura nawa za a yi da bishiyoyin da ke zariyar su, wanda ya samu matsalar kwakwalwa shine wanda ya fara ba da fida, ya fara tunanin to ai za su kai kaza, to a wannan an samu damuwa. Shine malala gashin tunkiya ce. To wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bayan an samu waɗannan alƙalma na gari kaza, na ƙasa kaza, na duniya gaba ɗaya, mafil ardi, mafil ardi har da saiwar bishiyoyin ba, duk yana cikin mafil ardi min shajaratin. Sannan a samu teku na duniya gaba ɗaya, wal bahru alif wal lam listidraki jami'i jinsin buhurin duniya, duka tekun duniya. Sai a samu waɗannan tekun na duniya gaba ɗaya, tekunan na duniya su zama tawada. Bayan an zama da su tawada, to sai kuma a samu irin wannan tekun na duniya gaba ɗaya guda bakwai suna nan a gefe. Ai ta rubutu, me suke rubutawa? Umurnin Allah da iliminsa da ikonsa da inzarsa kaza, to ma na fi da kalimatun ba. Za a yi fa a gama, za su ƙare, amma ilimin Allah da umarninsa na sarrafa duniya bai ƙare. Wancan ayar ta kafi kuma ta ce lanafi da bahu qabla an tanfada kalimatun. Walau ji'na bi mithlihi madada, ba a faɗi sau nawa za a zo da fatunfacinsa ba. Sai aka ce madada irin cikin agajin nan, cikin sauri ai ta kawowa, ba za su ƙare ba. Ilimin Allah ba zai ƙare ba, umarnin Allah ba zai ƙare. Wannan yake tabbatar maka da faɗi da yalwar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. To irin wannan shi ke sa zuciya ta samu kai a wani yanayi na damuwa da firgici idan ta tasar Qur'anin Allah za ta fassara. Me wannan ilimin, me wannan izzar, shi ne kake ƙoƙarin fassara maganarsa. To in ka waiwaya ka ga ɗan abin da kake ganin kamar ka sani, sai ka ji kunyar Allah kuma ka tausaya maka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimul ghaibi wash-shahadati al-azizul hakim. Kamar yadda Allah ya ce alimul ghaibi wash-shahadati al-kabiru al-muta'al. Wannan yake nuna maka wata fa'ida. Fa'idar ita ce idan ka san wani ɓangare na ilimin Allah da mulkinsa, to me ya rage maka? Sai ka ƙara sanin ikonsa da girmansa. Shi yasa aka ce alimul ghaibi wash-shahadati al-kabiru. Nan sai aka ce alimul ghaibi wash-shahadati al-azizu. فهل تجلت لك عزته وهل تجلى لك كبرياؤه. شين ينزو ده وان علم الناس ده اتباك الاباني ده تعرف انت الازر ألا هم كجانبا هم كتعرف انت ابتو حريا نسا قل آية ده اقامش بواش ازوت يا كبير هم انت العزيز الحكيم لهكما اتكا هكونته كنشانسا mai hikima a kan dukkan ayyukansa. Wannan lafazin ko wannan sufa ta Allah subhanahu wa ta'ala, sufar hikima, sufa ce dawwammiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wacce take bambanta ayyukan Allah da ayyukan waninsa. Wannan sufa tana tabbatar da cewa tana tabbatar ma Allah da ilimi, sufa ce da take tabbatar ma Allah da iko, sufa ce da take tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abin da za a aikata an san shi kafin a aikata shi, an san me yasa aka ce ku aikata shi, an san me yasa aka umarce ku da shi. Ma'ana akwai hikima a cikin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai ya rage mutum ya sani ko bai sani ba, wannan bai canza tabbatuwar hikimar Allah a dukkan ayyuka. Wannan a taƙaice su ne saƙonni da wannan sura mai daraja mai albarka take ɗauke da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daga ma'anoni da hikimomi na waɗannan ayoyi, Allah ya narkar da su, ya tasirantar da rayuwarmu da zukatanmu da su. Allah ya sanya waɗannan bayanai da muka yi su zama mana sanadiyyar tsira da ƙara samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
جزاك الله خير. وانا اتتي سورة الطلاق انا سورة التي تتونا اكام وكنت وكنت kafin mu je ga fassara ko ambaton abubuwa da suke da alaƙa da wannan sura, yana da kyau mu ambaci alaƙar kalmar ƙarshe ta suratul tazabun da farkon wannan sura. Alimul ghaibi wa shahadati al-azizul hakim. Yanzu nan muka gama bayanin hikimar Allah a cikin hukunce-hukuncensa, hikimar Allah a cikin umarninsa, hikimar Allah a cikin hannunsa, hikimar Allah a cikin dukkan abin da yake da alaƙa da shi, hikimar Allah wajen tafiyar da rayuwarku, hikimar Allah wajen sanin abin da ya fi cancanta ku samu ko ku mallaka ko ku rayu da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala bayan ambatan wannan sai aka kawo suratul talaq. Ma'ana ga wata hikima ta Allah wacce take da alaƙa da hukunce-hukuncen rayuwa ta ma'aurata. Wannan hukunci da za ku ji cike yake da hikima da sanin abin da ya kamaci ma'aurata su yi lokacin da aka samu rashin jituwa, lokacin da yanayi ya gurɓace ko kuma aka samu rashin fahimtar juna. Ma'ana kaga za ka fahimci cewa ko da baka ƙara samun bayani ba, wannan alaƙa tsakanin kalmar ƙarshe da mawdu'in wannan sura na suratul talaq na tabbatar maka da cewa daga cikin abin da ke tabbatar da ilimin Allah da hikimarsa shine shar'anta ko ba da damar saki lokacin da buƙatar haka ta taso. Suratul talaq sunanta kenan, suratul talaq tana daga cikin surori waɗanda sunanta ya zo a farkon a ayar farko. In za ku tuna mun taɓa sharhi mai tsawo a kan sunayen surorin Al-Qur'ani da yadda ake samo sunayen da yadda wata sura da ana raɗa mata suna ne saboda kalma ɗaya da ta zo a cikinta ko ta zo sau biyu, wata surar saboda kalmar farko na surar, wata surar saboda hukunce-hukuncen da ke cikin surar, wata surar saboda kalmar da take cikin ayar farko, wata surar ga su nan dai. To ita As-Salah tana daga cikin surorin da sunanta ya samo asali ta daga ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko hukunce-hukuncenta da abin da ta ƙunsa, ɓangare na biyu kalmar da ta zo a cikin ayar farko. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Mun fahimta? Tana da wasu sunaye ba wannan ba, tana da kamar yadda ya inganta daga Abdullahi bin Mas'ud, yana kiranta da suratul nisa al-sughra ko kuma al-qusra. Ita suratul nisa al-kubra tana da sunaye daga wanda yake da kamanceceniya da wannan sura bayan suratul nisa tana da akan kira ta al-kubra ko kuma a kira ta al-tula mun fahimta al-tula suratul nisa al-tula to wannan kuma suratul nisa as-sura ko al-qusra al-qusra takaitacciya wacce take kishiyantar tula amma ba tula mutlaka ba in aka ce tula mutlaka ba suratul nisa ake nufi ba to ita suratul nisa al-tula amma aka ce tula wacce ake nufi na I'm going to say, mai tsawo guda biyu a suratu a sallar magariba za ka wani zo ka ga ba komai ba komai ke na arawa
wata rafu ka ka'ida yana
za a kyale ka za a yi wata rafu ka ka'ida
yana
za a bar ka ne ka shi ya sa wasu daga cikin malamai suke cewa ba daidai ba ne kullum magariba kullum inna anzalnahu wal asr tabbata yana kullum a ɗan riƙa sirkawa ma a ɗan riƙa ɗanyen sama kaɗan ya sa aka rawaito ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karanta wal mursalat ya urfa ko wani lokaci wacce wa qur wa kitabin mastur fi ratin mansur a cikin magariba amma dai yana gaba kamala an magaribar ta azumi ce ka dan karanta wanda mutane sun sha ruwa ka zo ka fara waku a takaice kula kula yayi su ne guda biyu ko a araf ko
anam
suratu at-talaq
kula din da wani
na
kula din ba zai mana
a kula 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 yin mai tsawon guda biyu yawa to su ne su biyu tare a aram da abin nan ba a ce ma babakar ba a ce mata ba saboda a bayyane yake ta ce yawa su ba ita ce ake kira da kula kula yin suratu abbala ita ce sura ta 96 wajen jerin gwanin saukan surorin Al-Qur'ani kuma daga cikin jerin gwanin da ta samu kanta a ciki shi ne nazarat ba'da suratul insan wa qabla surati az-zalzala afwan surati al-bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab bayan suratul insan ta sauka a jerin gwanin sauka sai suratu At-Talaq sannan sai suratu Al-Bayyina sura ce ƴar Madina ba tare da saɓani ba in ijma sura ce ƴar Madina me ke tabbatar da wannan
ahkam
yawa hukunce hukuncen ta ai san yaushe aka samu wajen zama matsaloli suka faru hukunce hukunce aka buƙace su da aka yi hijira amma kaga al'ahdul makki ba ta wannan ake yi ba wanda wannan yake nuna mana muhimmancin tadarruji ko tadriji yin abubuwa a hankali mataki bayan mataki saboda wata hikima ko wata kyakkyawar mana suratul talaq da ita da ƴar uwarta suratul nisa surori ne guda biyu da suke nuna mana yadda shari'ar musulunci ta damu da harkar mata da haƙƙinsu ta kimanta su ta ba su martaba a daidai lokacin da turawan yamma suke ganin cewa an danna haƙƙin mata, an tauye musu ci gabansu. To a daidai wannan lokacin kai kuma da ka buɗe Ƙur'ani maganar Allah za ka yi ta cin karo da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi rayuwar mata da zamantakewarsu, waɗanda babu su a cikin alƙawaninul wada'iyya, ma'ana abin nan dokoki na duniya wanda ƙwaƙwalwar mutane suka sanya ba su iya kaiwa matuƙa wajen samar da hukunce-hukunce ba. Kamar yadda Allah ya fayyace su da annabi manzo Allah masu tsarki, ko me kake tunani, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, wanda ya halicce ka shi ya fi sanin abin da kake bukata. To su waɗannan turawan yamma da ɗan ɗanshin shatansu masu raka su kenan, me ya tunaninsu kullum? Tunaninsu shi ne a zo a yi abin da suke kira tahrirul mar'a, ma'ana a wai a ƴanta mace, suna ganin kamar tana cikin ƙangi. To abin tambaya, ya macen take kafin zuwan musulunci? Waye sanar da ku kanku har ku san ƙimar kanku, har ku ce ga haƙƙinku da kuke nema? Mun fahimta? A daidai lokacin da mace take zama cikin kayan gado, ba a jin ra'ayinta, ba ta isa ta yi magana ba. A daidai lokacin da ake kashe ta, wani zama ƙuza tusu idan ne ayi zama ƙutila. Saboda ne laifinta, saboda kaɗai mace ce. A daidai wannan lokacin ne ake ce mata, idza ṭallaqtumun nisaa fa ṭalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. Kuma aka ce wattaqullaha rabbakum. Gashi ana jan kunnen maza ana musu kashe da akan haƙƙin mata. Lokacin da wasu masu gurɓataccen tunani suke cewa mace ta bar hidimar gidanta ta fito ai gogoriyo da ita kafaɗa da kafaɗa, ta manta da asalin primary task ɗinta, to a daidai lokacin ne ita shari'a kuma take nuna ma al'umma ne ya kamata su yi, da ya kamata su riko da shi domin a tsira kuma a guri tare a samu dacewa. Shi yasa babu yadda za a yi. Babu yadda za a yi al'umma, al'amarin al'umma ya setu, al'amarin al'umma ya miƙe matuƙar za mu ga hukunce-hukuncen Allah da umarninsa mu juya masa baya, ko mu juya masa baya. Lokacin da aka ce mace, babu wanda ya ce mace kar ta yi aiki, kar ta yi kaza, kar ta yi kaza. Amma mu gane cewa aikin da mace za ta fito ta yi ba shi ne asalin ba abinda Allah zai tambaye ta a kai ba. Tana da asalin abinda yake shi ne haƙƙinta a al'ummance, haƙƙin al'umma a kanta, da ta tarbiyyanta, ta saita tunanin mutane, ta saita al'uqul na al'ajyanul qadima, hankalin generation waɗanda za su zo, al'ummomin da za su zo gobe da jiya. Waɗannan ayoyin da makamantansu suna mai da martani ga dukkan waɗanda suke tunanin cewa an tauye haƙƙin mace a addinance, tsawon a ɓangaren gado ne, ko a ɓangaren wani haƙƙi na zamantakewa, ko a kan waɗanda suke tattauna a kan ya za a yi a ce wai saki yana hannun namiji ne. Kun san akwai duk masu tattauna a kan wani matsalar da take da alaƙa da wannan surar tamu, hukunce-hukuncen saki, sai su ce to ya za a yi a ce ai partnership ne, ai tarayya ce za a yi, to ya za a ce wai shi yake da haƙƙin ya sake ta? To ita ba ta da haƙƙin ta sake shi kenan. To kaga wannan dissace take cika ƙwaƙwalen masu irin wannan tunanin, da rashin sanin makama ta shari'a, da shari'a ta ba namiji daman ya sake, sai aka waigo aka ga mace ita kuma ba a ba ta wani dama ba, wata dama ba, wata kwata. An ba ta daman kul'i, shari'a ce, hukunci ne. Kuma ka je ka bibiyi tunani mai zurfi da al'ummomi da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, za ka gano hikimar sanya saki a hannun namiji ba a hannun mace ba, da kuma hikimar sanya ma mace a ba ta dama ta yi kul'i. To kul'in nan ma da mata aka ba su dama kamar yadda wasu daga cikin maza suke abusing ko suke tozanta al'amarin saki to akwai matan da suke abusing ko suke tozanta abin da ya shafi kulli to sai mu zo mu ce me yasa aka sanya kulli a hannun mata akwai wata rana a Saudiya muna tare da wani aboki na sai yake bani labari yake cewa yanzu tunda lamarin kulli ya koma electronically ana yin shi a Saudiya da wasu kasashe ma'ana kowace mace misali mata tana da ai data na bayananta a system din gwamnati da komai da sauransu to in mace kawai ta ga dama tana tare da mijinta yana zaune fa kawai sai dai ya ji message ya shigo a wayarsa zai dauka alert ne na kulli yana duma sai ya ce muku wallahi khala'atni ta yi mu kulli kuma shikenan sai dai a zo to nawa za ta mayar maka kaza duka system kawai ya shiga shikenan ba mutum ji wajen alkali ba ana faruwa kawai da alert za ka yi akwai matsala ko babu babba to wannan yake nuna maka wani usta ya ce akwai damuwa to ita daman nan da shari'a ta bayar ba dama ba ce na kowa ya je abin da ya ga dama sakin nan da aka sanya shi a hannun maza ba ana nufin wai kawai maza su mai da shi wani kewata ne da za su kurɓa kawai da sun ga dama su wurin ba sai an ce sai Allah ya ce tilka hududullah fala ta'tadunha hukunce hukunce ne iyakoki ne na Allah kar ku yi sakaci da su kar ku yi wasa da su za mu zo mu ji ƙarin bayanai masu matuƙar muhimmanci a gaba insha Allah wannan sura tana da ayoyi 11 a wajen malamai na Abdul Ai wasu daga ciki sun tafi a kan ayoyi 12 walid dimashqi adadul akhiri jaqo wannan fara'idul hisan na abinnan Abdul Fattah al-Qadi malamin Qur'ani yana da wata manzuma wani talibin da yayi wanda yake tattauna a kan adadin ayoyin Qur'ani da adadin ayoyi a kowace sura da yadda malaman Qur'ani suke sabawa wajen kirga adadin ayoyin Qur'ani bisa la'akari da garuruwan da aka tura masahif al-masahif al-Uthmaniyya mushafai wanda Uthman bin Affan ya ba da umarni aka rubuta a zamaninsa irin su abinnan ulama ko al-Hims kenan na Siriya da Dimashq irin su Basra irin su mutanen Makka Hijaz da sauransu to kaga anan sai ya ce maka da Makki malaman Makka ko mushafi da aka rubuta su da suke garin Makka da na ɗan Basra da na ɗan Hims su ne suke karanta wannan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wasu su kirga shi a matsayin aya a'a wasu ce makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib ci gaba ne wanda ya kirga makhraja a matsayin aya kaga ayoyin adadin ayoyinsa sun karu a sirra gufe wanda ya kirga a matsayin cewa a dunkule ne a haɗa da jumlar da take gaba sai ya ce maka adadin ayoyinsa sun yi ƙasa kan kirgan sauran malam karanta mana
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan lafazi ne na girmamawa zaka iya cewa akwai shafaffen lafazi wanda ba an bace shi ba ya ayyuhan nabi al-mukarram mu'azzam al-mahbub al-mubajjal da sauransu ya kai wannan annabi mai daraja mai kima abin kauna abin martabawa da darasa shine abin da lafazin ke bayawa ya ayyuhan nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الله سبحانه وتعالى يتي إذن هكينير سكن ماتا ونسكيك الكشن إجير أورنه فطلقوهن وكما كتي يا كيوانا النبي من درجة كسنرد الأمر كوا إذن سكتاشي سكن ماتا ينسو فسسكيسو لعدتهن wannan lamun ana kiranta lamun tauqit so ai aiwatar da wannan sakin a daidai lokacin da ya kamata daidai lokacin da idda za a samu damar kirga ta a kyakkyawar yanayi ma'ana kada ai saki a lokacin da idda ba za a kirga ta a matsayin cewa ta fara ba dunyayi inda shine lissafi na adadi na kirga to lissafi na adadi na kirgan nan ba zai yi ba idan ya kasance an saki mace a daidai lokacin da take jinin al'ada to me za a lissafa ke ko kuma ya kasance an sake ta a cikin lokacin da wata alaka ta shiga tsakanin mata da miji sai kuma aka sake ta ba tare da an san cewa akwai ciki ko ba ciki ciki ya bayyana ko bai bayyana ba da sauransu kaga duka waɗannan yanayi ne ko yanayin mutane da ba yadda za a ce an fara wani lissafi ingantacce to shine fa talliquhunna li iddatihin wa ahsu al'idda sannan kuma ku kididdige lissafi wa ahsu al'idda da wannan jumlar ce da wannan jumlar ne wasu malamai malamai suke cewa wannan jumlar tana tabbatar da cewa al'ummar manzaban masu sallam al'umma ce 'yar lissafi yanzu ga shi a ɗaiɗaikun masu aure ana cewa wa ahsul idda ku kula da lissafi to shi kuma lissafi idan aka ce ka kula da lissafi ba ana nufin lissafi akan abin da ake magana akan shi bane kadai a'a ka zama mai lissafi a cikin al'amuranka ka zama mai kyakkyawan takdiri ka zama mai iya auna al'amura ka zama mai tsari duk shine kamar yadda sallah take ko yadda mu darussa da yawa daga ciki lokutan da aka sanya maka lokaci kaza kai sallah lokaci kaza kai azhar kai la'asar kaza to ai tana koya maka daga cikin darussan sallah anan shine tsara abubuwa bisa lokaci mun fahimta wattaqullaha rabbakum Allah subhanahu wa ta'ala yace ku ji tsoron Allah ubangiji la tukhrijuhunna min buyutihim kada ku fitar da su daga gidajensu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta gida da su mata min buyutihim kada ku fitar da su daga gidajensu domin a nuna cewa gidajen mata wani cari-cari ne ko wata mamlaka ce ko wani waje ne da yake ƙarƙashin kulawar mata. Lambi ne da suke jin cewa wannan namu ne, to ku ba su dama su ji cewa nasu ne. Ba wai ana nufin nasu a babin mallaka ba. Nasu a babin kulawa da alkintawa da saita al'aura. Da wannan jumlar wasu da cin malamai suke cewa da ita da makamantansu, ko irin su warkuna mai zafi ko yoji kunna, inda aka nasabta gidaje ga mata, cewa wannan yana nuna cewa gudanar da gidaje da tsara al'amura ta ɓangaren cefa ne da yadda za a gudanar da shi wannan hidima ce ta mata. To a sakar musu wannan damar, matuƙar za su yi abin da ya kamata. Kamar yadda kuma malamai na fiqh suka fitar da wani hukunci a ƙarƙashin hasken wannan ayar, cewa wannan ayar da makamantanta tana tabbatar da ko suna tabbatar da cewa ashe haƙƙin mace ce a bata wajen zama. Ko haƙƙin mace ne a bata wajen zama, inda gashi Allah ya ce gidanka ne ma sai aka ce gidanta. To inda badin tana da haƙƙin a zaunar da ita a gida, ya za a ce abinda ka mallaka ma a zahiri naka, a hakikatan naka ne, amma aka danganta shi gare ta. Kun fahimta? Wanda wannan fa'ida ce mai kyau. Wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana. Haka nan kuma kada idan aka yi saki, to kada ku yarda ku fitar da mata daga gidajensu, kamar yadda da yawa daga cikin mutane ake yi a wannan zamanin. Da zarar saki ya shiga tsakanin mata da miji, shikenan sai dai ka ji an fara kalla gado da kwashe kujeru da sauransu. Ko da saki ɗaya ne kuma, wannan daga ɓangaren dangin mace ce. Daga ɓangaren namiji shi ma yana wani kuskure, to sai ya ce a tattara ina su su bar mai gida. Wannan ba daidai ba ne, zalunci ne, keta alfarmar aure ne, ba daidai ba ne, haramun ne. La tukhrijuhunna min buyutihin, kada ku fitar da su daga gidajensu na aure. Wala yakhrujna, su ma kada su fita, kawai daga zarar an ce an sake ta, sai ta ce to a kawo a kurkura, a kawo kafinta ya zo ya kwakwalla kayan gado. Wannan ba daidai ba ne. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, sai har sai in sun zo da wani laifi mai girman gaske wanda yake cancantar da a fitar da su. Wannan lafazin na illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana yana da ma'anoni kamar haka. Ko dai ka ce kamar yadda Ibn al-Jawzi ya ambata a cikin Zadul Masir, yake cewa daga cikin ma'anoni illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, kada ya ce wannan jumlar tana da alaƙa ne da la tukhrijuhunna min buyutihin. Ma'anar maganar la tukhrijuhunna min buyutihinna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wa la yakhrujna. Akwai wannan ma'anar. Akwai kuma ma'anar yadda take. To bari mu koma asalin ma'anar farko. Ma'anar farko da Ibn al-Jawzi ya ambata ita ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna fa in kharajna fa inna tilkum hiya al-fahisha. Kada ku fitar da su daga gidajensu, su ma kar su fita, umarni daga Allah. Idan suka fita, to sun yi mummunan samu, shi ne fahisha. Saboda haka a wannan ma'anar da farko, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, ma'anar maganar illa idza arada an ya'tina bi fahishatin mubayyana bi khurujihinna min al-bayt. Fitansu shi ne zai zama fahisha. والفاحشة هو ما فحش عقلا وطمعا وعرفا. شين أبندا زوج ياتكي كامترسا هنك لما بيسنجي شريعة ما بتعددشي. ma'ana ta biyu illa an yatina bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun aikata mummunan aiki na aikin zina aikin ashsha to a daidai wannan lokacin ai akwai haddin da yake jiransu to a lokacin a fitar da su daga gidan domin su je a tsayar musu haddi ko kuma illa an yatina bi fahishatin mubayyana su aikata mummunan aikin da bai kamata a zauna da mai irin wannan ɗabi'ar ba a inuwar ko a lemar gidan aure ba to wannan aikin da suka yi sai ya hukunta a fitar da su mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗannan bayanai waɗannan hukunce-hukunce da kuke ji inda da al'amarin saki da yadda za a aiwatar da shi da cewa a yi saki na sunna ba saki na bid'a ba da cewa kada a fitar da mace idan aka sake ta ita ma kar ta kuskura ta bar gidan mijinta duka waɗannan iyakoki ne na Allah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah duk wanda koya yadda ya ƙetare inda Allah ya ja layi ya ce kar a ƙetare to fa qad zalama nafsa haqiqa ya zalimci kanshi la tadri la'anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra su waɗancan masu saurin masu saurin saki ko masu saurin da an sake su su bar gidan ko masu saurin da sun yi saki su ce a tattara ina matansu su tattara ina sai nasu su yi gaba wani ba su sani ba ne cewa idan Allah ya so babu mamaki Allah subhanahu wa ta'ala gobe ko jibi ya kaddara wata kyakkyawar alaƙa kuma ta fito tsakanin ma'aurata an rabu ana rai a face sai ka ga wata sabuwar kulawa ta fito ta alaƙa tsakanin ma'aurata wannan ayar jama'a daga cikin manya-manyan darussan da take koyar da mu shine rashin gaggawa a cikin al'amura rashin saurin yanke hukunci da muna na zato ga ma'aurata sannan tare da cewa za a iya aure ya rabu amma ko mutunci yana nan kun fahimta yana da kyau mutane su gane rabuwar aure baya nufin lalacewar alaƙa tsakanin gidajen auren ba za a iya aure ya rabu kuma a yi maintaining ko a ci gaba da mutunta juna aure zai iya rabuwa amma har yanzu ana shawartar juna akan abin da ya shafi gudanar da al'amarin ƴaƴa da suke tsakani aure zai rabu amma abin alkhairi in ya haɗu a kan wannan zuri'ar za a taru a je a yi musu barka a yi musu murna idan aka san haka ne a yi je a yi jaje ba kawai da igiyar aure ta tsinke shi kenan a dinga tsine ma juna a raba gari a dinga fito na fito da juna wasu ma abin bakin ciki lokacin sakin sai ka ga a dangin wannan za su je ne su ba mijin tashi wannan su je su tashi wannan duka waɗannan abubuwan ba sa cikin hikimar da shari'a take ba sa cikin abubuwan da ake sa ran su faru lokacin saki eh ba ana nufin ana cikin shan shayi da murna bane ake saki ba haka ake yi amma dai kuma ba ana nufin kuma ya kasance an wulaƙanta juna an ci mutuncin juna ba ne a'a an shigo rayuwar aure ne bisa sunnar manzaban masu sallama to idan ruwa ya yi tsami aka fahimci cewa wannan alaƙa ba za ta ci gaba to fasar yi hohun na salaha fa'in sakun bi ma'aruf aw tasrihun bi ihsan akwai sauran bayanai masu matuƙar yawa da muhimmanci a ƙarƙashin hasken wannan ayar za su zama matashiyar mu gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh